بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta lahadi a yau muna 29 ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 4 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 7 a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya littafin shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab allah madaukakin sarki ya mishi rahama wanda fadilatu sheikh salih bin fawzan bin abdullahi al-fawzan ne masa shiri Allah ya saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka anan masjidul imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar federal locust anan cikin garin bauchi idan ban manta ba har yanzu muna karanta sharhin da sheikhul fawzan yayi ma mas'ala ta farko ita ce du'aul awliya'i was salihin wato kira ko roko ko bautan waliyai da salihai da nufin cewa wai ana bauta musu ne ko ana roƙon su ne ko ana wato yi musu wannan nau'i na ibada ne da nufin cewa su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda muna nan akan inda malam yake mana bayani malam fawzan yake mana sharhi akan cewa a jahiliya mutanen jahiliya sun kasance suna bauta ma abubuwa da yawa daga ciki akwai masu bautan waliyai da salihai kamar yadda a mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sune suka fara sunnanta wannan sunnan ta wuce iyaka game da salihan bayi har suka koma suna bauta musu kamar yadda suka yi game da Wad da Suwa' da Yaghutha da Ya'uq da Nasr suka koma suna bauta ma kaburburan su kuma bayan Allah madaukakin sarki da hujjan cewa ai waɗannan salihan bayi ne su ne za su matsar da mu ko kuma su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan kuma wato a shirka ce kamar yadda muka yi ta bayani hakan bai sa Allah madaukakin sarki ya kira wannan abin da suka yi da wani suna ba in ba shirka tare da cewa su a rayawan su sun ce suna bauta ma waɗannan salihan ne ba wai da nufin bautar tasu bace a'a abin da suke nufi shine bautan ta Allah ce amma suna so waɗannan salihan su taya su miƙa bautar zuwa ga Allah wato sun sanya waɗannan salihan bayin kamar su ne wato intermediate ko protocol tsakaninsu da Allah idan sun yi ibada sai su miƙa musu su kuma sai su miƙa ma Allah
To kaga kamar da muka yi bayani kuma Allah bai bukatar haka. Duk wani wanda yake duniya da wanda yake sama da wanda yake kasa matsayin kowa a wajen Allah shine matsayin bawa. Illa iyaka a cikin bayi akwai waɗanda Allah ya zabe su ya fifita su akan saura. Wannan ko shakka babu. Amma kowa yana matsayin bawa ne. Saboda haka ba wani wanda zaka dauke shi ka ce wai in ka roki Allah in baka bi ta wajen shi ba Allah ba zai amsa maka. Saboda haka malam yace malam yana mana bayani game da fadin Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada da kuma fadin Allah fa'budillaha mukhlishan lahuddin da inda Allah yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin da kuma fadin Allah fad'ullaha mukhlishina lahuddin duka waɗannan ayoyin malam ya kawo mana su yana mana bayani akan cewa wato ibada ba a samun daraja da shiganta a wajen Allah har sai in an tsarkake ta an yi ta ma Allah shi kadai. Da haka malam yace al ibadatu la tanfa'u illa ma al ikhlas wal mutaba'ati lir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam yace ibada ba ta amfani ba ta taba aiki sai an hada ta da ikhlasi. Duk abinda kaga Allah ya karba na ibada to ya samu wato wadannan rukunnai ko sharuɗa guda biyu ne. Ginshiki na farko shine tsarkake abin ma Allah shi kadai da kuma yi don Allah. Abubuwa ne guda biyu a ikhlasi. Ya zama sujjadar da zaka yi, addu'an da zaka yi, roƙonka, karatun alkur'ani da zaka yi, duk abin da zaka yi baka yi ma kowa ba sai Allah. Sannan ka yi ma Allah ne kuma don Allah. Akwai wanda zai yi ma Allah ba zai yi sujjada ma kowa ba, ba zai karatun Qur'ani ma kowa ba, amma zai yi ne don wasu su yaba ba don Allah ba. To kaga sai an samu kai don Allah kuma kai ma Allah shi kadai, sannan kuma a samu mutaba'a kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta. Malam yace fa hadhihi a'zamu masailil jahiliya. Malam yace wannan mas'alar ta hada Allah da wani wajen bauta, kwaci ba wasu salihan bayi da waliyai a cikin bautan da ake yi ma Allah, malam yace wannan ita ce mafi girma daga cikin miyagun al'adun jahiliya. Wa hiya ibadatul awliya'i was salihin, ita ce bautan waliyai da kuma salihan bayi. Minal amwat, daga cikin matattu. Wal istighasatu bihim, da neman agaji da su. Neman agaji da matacce, mutumin da ya riga ya mutu a sanya shi a matsayin wanda za a dinga neman agajinsa ko tallafinsa. Wal isti'azatu bihim, da neman tsari ta hanyarsu daga wani mummunan abin da ya samu mutum. Ya koma yana neman tsari da wasu waɗanda ba Allah ba, yana ganin cewa kamar waɗannan matattun za su iya kawo masa ɗauki ko su iya kawo masa agaji ko su iya kawo masa taimako ko su tsare shi daga dukkanin abin da yake tsoro. Wa talabul hawa'ij minhum, da kuma neman biyan bukatu daga wajensu. Mutum yana da bukata sai ya koma yana roƙon gumaka, ya zama cewa yana ji maransa cewa waɗannan gumakan da yake roƙonsu su ne waɗanda za su biya masa bukatunsa. Kama alaihi ubadul qubuli yawma tamaman, kamar yadda wannan ita ce al'ada ko ɗabi'ar da masu bautan gumaka suke akai. Ubadul qubur, masu bautan kaburbura. Kama alaihi ubadul qubur yawma tamaman, kamar yadda a yau ake samun waɗanda suka ɗauko waɗannan aqidal ta bautan kaburbura, suna bautan kaburbura. Fa ibadatul adrihati al'an, malam yace bautan al'adriha. Al'adriha shine kamar gini da ake akan kabari, kamar hubbare. To bautan hubbare a yau, wattaqarrubu ila al-amwat, da neman kusanci zuwa ga mamata. Wa du'a'uhum min dunillah, da kuma roƙonsu koma bayan Allah. Wal istighasatu bihim, da neman agaji da su. Wata haza huwa ma kanat alaihi al-jahiliya, wannan shine irin aikin da mutanen jahiliya suke kai. Abinda ake yi a yanzu na kaga mutum ya mutu an zagaye kabarinsa an yi makabarin hubbari ko kuma an kebance shi a cikin wani gida an binne shi ko a masallaci an binne shi mutane su dinga zuwa suna shiga kanshi suna neman agaji ko taimako ko suna roƙon shi yana kwance a cikin kabari to shine dai irin abin da mutanen jahiliya suke a wancan lokacin babu bambanci kaga kenan shi duka shirka ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indallah malan yace Allah yana cewa suna bautan wani kuma bayan Allah wanda ba zai amfanar da su ba zai cutar da su ba wanda yake mata ce me zai maka dan wani amfani zai iya baka in ka bauta masa in ka bujiri masa wata cutarwa zai iya yi maka inda yana iya tunkuɗe wata cuta da ya tunkuɗe maka sa mutuwa da bai mutu ba ai da jin jama'a a duniya ba wata cuta yanzu da ta addabi duniya kalan mutuwa ba cutar da ta kwankwasa zukata da tunani da binciken duk wani mai bincike aka rasa yadda za a shawo kanta kalan mutuwa shi yasa ai hatta waɗanda suke ikirarin cewa in an mutu ba za a tashi ba sun kasa musun cewa za a mutu haka ne ku sun ga musu cewa za a mutu babu wata hanyar da za su bi su musa cewa za a mutu sai dai kuma wai su ce wai in an mutum kuma wai Allahn da ya halice ka daga babu ya kuma rayar da kai a duniya irin yadda ya so sun gamsu cewa zai dauke ka lokacin da ya ga dama amma wai ba su gamsu cewa in ya ga dama zai tare kai ba kaga inda akwai abin da za a fara musantawa shine a ce ba za a mutu ba in ko har an gamsu cewa za a mutu to ya kamata a gamsu cewa in an mutu kuma ka kuskura ka mutu to ba sai yanda aka yi da kai in kana da wani katabus da zaka iya shine kar ka bari ka mutu in dai kana da wani katabus da zaka iya yi shine kar ka bari ka mutu amma in dai ka bari ka mutu kuma ka gamsu cewa zaka mutu to kuma bai kamata a ce kai musun cewa wai in ka mutu za a tare kai ba bai kamata kai musun haka ba to jama'a kun ga kenan wanda yake mace babu wani amfani da zai iya maka ba zai iya amfani da kai komai ba ashe kenan in ya zama Allah yana gaya mana mutanen jahiliya suna bautan waɗanda ba sa iya amfani da su da komai ba sa iya cutar da su da komai suna cewa wai waɗannan su ne shufa'auna indallah su ne masu nema mana alfarma a wajen Allah su ne tsakatsaki tsakaninmu da Allah Allah ya siffanta mutanen jahiliya da haka ashe a yanzu an samu mai bautan kaburbura ko mai bautan hubbare ko mai bautan gumaka ko mai bautan duka ya zama irin waɗannan mutanen jahiliya saboda siffan iri ɗaya ne siffan ɗaya ne in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum Allah ya ce su waɗannan in kun kira su ma ba za su ji ba kai in sun ji ma ba za su iya amsawa ba in kun kira su ba za su ji ba mutumin da yake kwance a cikin kabari in ka kira shi zai ji ba zai ji ba in ya ji ba zai iya amsawa ba zai iya amsawa ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum kaga yanzu abinda muke gani kaga mutum ya mutu asalan jama'a shine duk mutum in ya mutu duk matsayinsa duk girmansa abinda musulunci ya tanadar shine yadda aka je aka binne kowa a makabarta shi ma aka yi shi makabarta a binne shi babu wani nuna bambanci tsakanin kabarin wani da wani wai a ce bari a yi wata alama ko a sa wani a signboard ko wata alama ta a kewaye kabarin saboda wai wannan ta nuna alama cewa akwai bambanci tsakanin shi da kabarin sauran mutane babu wannan a musulunci babu wannan a musulunci daga shari'a yadda ta zo shine duk wanda ya mutu to a je a kai shi makabarta a binne shi domin in yana da wani matsayi da ake ganin ya kai wannan matsayin a wajen Allah to sanya shi a cikin sauran jama'a ba zai sa Allah ya tauye masa wani matsayin da yake da shi ba. Kamar yadda in yayi aikin banza kuma kebance shi shi kadai, ba zai hana Allah ya masa azabar da ya tanadar masa ba. Abu mai muhimmanci shine duk matsayinsa duk darajarsa har yanzu dai bai wuce bawan Allah ba. Ya wuce bawan Allah ba. Sai yanda Allah ya yi da shi. Saboda haka yadda ake ganin wani talaka fakiri bai san komai ba yana bukatun a roƙa masa rahama da gafaran Allah, haka nan shi ma shehi da wali yake bukatar haka. Saboda kowa bawan Allah ne. Babu wani wali in ka cire annabawa waliyai na gaskiya irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma annabi in yaje binne sahabbansa a kabari, abin da yake ce masa sauran wanda aka ji tare da su yace da su, istaghfiru li akhikum, ku roka ma dan uwanku gafara. Wasalu lahu tathbit, ku roka masa tabbatan furuci. Fa innahu alana yusal, saboda a halin yanzu ana mai tambaya. Kaga fa waɗanda suka rayu a zamanin annabi ne, Allah ya saukar da aya yace ya yarda da su, sun yarda da shi, ya kuma yi musu tanadin aljanna. Amma annabi yace ku roka musu gafara. Sai mu kuma muka samu cikin wallazina ja'u min ba'dihi, wanda ya zo karni 10 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi sai zama shi ya ma wuce limit din shi a roka masa gafara. Sai dai shi yana cikin kabarin ma aje a roke shi, sai dai aje a roke shi. Kaga wannan walitakan sa ta fita sabbai kenan. Wannan kuma kuskure ne. Kaga abinda musulunci ta nadar, duk wanda ya mutu aje a kai shi makabata a binne shi. Idan kun roƙa masa Allah ya gafarta masa, Allah nan dai yana nan mustawin ala arshi. Saboda haka addu'ar in Allah ya karɓe ta za ta riske ki, sawa'un yana cikin makabarta ne ko kuma an binne shi a gida shi kadai. Saboda haka wannan ita ce shari'ar musulunci. Wanda ya mutu ko waye shi aje a kai shi makabarta a binne shi. Daga sanda kuma kaga an kebance gawan wani wai saboda darajarsa da matsayinsa, to dan bace matakin farko ne na zuwa ga akibar abun shine bauta masa. Karshen abun shine bauta mishi. Saboda in waɗanda suka binne shi suna ganin eh da gaske bai cancanci a bauta masa ba, amma an binne shi a kebance ne takriman lahu, to wanda za su zo baya su ba za su fahimci haka. Ai mun ji da ku anan cewa abin da ya jawo mutanen annabi Nuhu suka fara bautan waɗancan gumakan kenan, kebance su da haka. To wannan kuma kuskure ne. Allah ya sa mu gyara. Malam sai ya ce kazalika nafsu shay'il an, malam ya ce irin dai yadda abin ya faru a baya, to shine dai irin abin da yake faruwa yanzu. Ha'ula'il qaburiyuna, waɗannan masu bautan kabari. Idza nuqishu, idan aka tattauna da su. Wanuhu an ibadatul qubur, aka hana su bautan kaburbura. Qalu, sai su ce da kai ai ma nahnu ma na'budul qubur, yace ai mu ba bautan kaburbura muke yi ba. Li annal ibadata lillah, sai su ce maka ai bauta ta Allah ce shi kadai, bauta haƙin Allah ne shi kadai. Kaga wannan baka da musu akai, bauta haƙin Allah ne shi kadai. Sai su ce maka to muwa mun gamsu da haka, saboda haka muwa ba bautan kaburbura muke yi ba. Lakinna ha'ula'i wasa'idun bainana wa bainallah, sai dai waɗannan da kuka ga muna bauta musu ai sun riga sun isa zuwa gaban Allah, to su suna zama tsaka-tsaki ne tsakaninmu da Allah. Wa shufa'u lana indahu, su din masu nema mana alfarma ne da ceto a wajen Allah. Su da su nema mana alfarma a wajen Allah. Hadha huwa alladhi ankarahu Allahu ala ahli aljahiliyyati tamaman, malam yace wannan shine cikakken abinda Allah yayi inkarin sa wa mutanen jahiliya, da yace wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Kaga wannan ayar tun farkon matsalar nan malam yake ta maimaita mana ita, yana ta maimaita mana ita saboda ya kare tabbatar mana fa da cewa koda an canza mu abun suna da cewa wai ba bauta muke yi ba neman ceto muke har yanzu dai sunan shi bauta har yanzu dai sunan shi bauta saboda suna ba shi ke canza mu abu matsayi ba hakikanin abun shi yake canza masa matsayi hakikanin abun bauta ne eh sai aka ce ba bauta bane to har yanzu sunan shi bauta har yanzu sunan shi bauta har yanzu dai sunan shi bauta kamar misali ne a ce maka mathematics ne a ce maka 1 plus 1 equals to 2 sai aka ce maka 2 plus 0 equals to me har yanzu dai 2 ne 2 minus 0 har yanzu dai sunan shi me sunan shi 2 2 times 1 har yanzu sunan shi 2 to kage yanzu wannan an canza wato nambobin da aka yi amfani da su amma daga ka sa equality sign sai ya sake baka 2 to haka nan wannan yake an canza masa suna an ce kaza kaza ne amma kana kallon hakikanin sa sai har yanzu dai menene shi har yanzu bauta ne shi Allah ya sa muna fahimta har yanzu dai sunan shi bauta wa qala sannan Allah yana cewa walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa Allah ya ce waɗanda suka riki wasu ababen bauta koma bayan Allah zaka ji suna cewa ba komai yasa muke bauta musu ba ba su muke bauta muwa ba bautar ba ta su bace a'a abinda muke so shine muna so ne su matsar da mu kusa da Allah to ka'ida kuma shi Allah kasantuwar na san wane da wane ko kuma ina kusa da su wane hakan baya sa Allah ya wuce da mutum abinda ke jawo mutum ya wuce a gaban Allah shine kai me ka aikata kai me ka aikata a Najeriya ne zaka je neman karatu ko aiki ga documents ɗinka ga CV ka ga duk abin da ake bukata amma sai a ce kai kan ne da ɗin waye waye aiko ka wannan a Najeriya kenan amma a wajen Allah babu waye aiko ka shi a wajen Allah me ka zo da shi na aiki me ka zo da shi kalala ibada da tauhidi ka bayar a sake ka wannan shi ne haka a wajen Allah ba a lissafi da cewa ai mu ne makusantawa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa lokacin da Allah ya saukar masa da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya tashi cikin garin makka ya hau dutsen safa ya daga murya ya ce wa sabaha ya ce ya ku jama'a barkanku da safiya duk suka taru sai ce da su yanzu in na baku labari cewa ga wasu mahayanan mayaka ta bayan dutsen nan za su shigo garin ku su yake ku za ku gaskata ni sai suka ce me zai sa ba za mu gaskata ka ba bayan ba mu taba samun ka mana ƙarya ba sai ce da su to inni nazirul lakum bayna yaday azabi sharif yace to ni mai gargadi ne a gare ku gabanin isowar azaba mai radadi sai ya fara kira yana cewa ya ma'ashar quraishi anqidhu anfusakum fa inni la ughni ankum min allahi shay'a ya ku taron quraishawa ku tsamar da kanku daga wuta bazan iya tsinana muku komai ba a gaba ga Allah in kun je ba ku yi tauhidi ba ba ku bauta ma Allah ba abinda zan yi muku yana cewa ya bani abdul muttalib ya bani hashim ya safiyata ammat rasulillah ya ke safiya gwagwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya abbas ammu rasulillah ya kai abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ammu rasulillah kai babban annabi ne yana ce da su anqidhu anfusakum ku kowa ya tashi aiki ku tsirar da kanku daga wuta la ughni ankum min allahi shay'a kai karshe yace ya fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama yace ya ke fatima yar annabi muhammadu kaga karshen nasaban kenan in akwai wanda za a ce wuce saboda ka san wani ko wani ya san ka to ya kamata a ce fatima wuce saboda kin san annabi annabi ya san ki Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace saboda yadda Fatima take kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kalle su tafiyar su ma iri daya. Tace ta baya in bacin Fatima mace ce annabi namiji ne baka gane bambancin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace Fatima tsoka ce daga gare ni. Duk abin da yake faranta mata yana faranta mun rai. Abin da yake bakanta mata yana bakanta mu. Duk wanda zai so ta to ya fara so na kafin ya so ta. Duk wanda zai ki ta ya fara ki na kafin ya ki ta. Amma duk wannan matsayin yace da ita anqidhi nafsaki la ughni anki min Allah shay'a. Har yace da ita salini ma shi ti min mali. Duk abin da kike so na dukiya ki tambaye ni zan iya baki. Amma da an je lahira karki ce ke irin manzon Allah ce. Ki tsaya ki aiki la ughni anki min Allah shay'a. Har Abu Lahab la'natullahi alayhi ya daga hannu yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ali hadha jama'atana ce yanzu wai akan wani abin da ka kira mu yace da shi taballaka ya muhammad yana fadin wannan maganan halaka da bala'i ya tabbata gare ka babban annabi ne ba amma saboda yayi mara kyau atake Allah ya saukar masa da aya tabbace da abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun zata lahab tun a duniya Allah ya gaya masa cewa fa zai shiga wuta babban annabi ne ai da sai ya ce ai to ai tunda ni ina da kusanci da annabin a daga mun kafa ni ba sai na shiga wuta ba amma Allah ya fito kararra tun daga wannan ranar har ran tashin alkiyama in dai za ka karanta izu 60 to dole za ka karanta ayin ta kai Abu Lahab wuta dole karanta wannan ayar ashe kenan kaga daukar wani ka sanya shi a tsakataki a matsayin cewa ai shine zai kusantar da kai kusa da Allah wannan babu shi a addini wasu suna kafa hujja da aya ai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun cewa Allah ya ce ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wabtaghu ilayhi alwasila ku nemi wasila da zata hada ku da Allah wai wasila da zata hada ku da Allah shine ku nemi wasu waliyai ku rike su wannan tabbas aya ce ta alqur'ani a cikin suratul maida amma me ayan take nufi ka duba duk littafin tafsiri zaka ga abinda ayan take nufi da wabtahu ilayhi alwasila shine kowa ya kama aiki kowa ya kashi aiki shine iya wasilanka ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab Allah ya siffanta annabawansa cewa suna roƙon Allah suna rike wasila zuwa ga ubangijinsu mecece wasilan suna ayyuhum aqrab wane ne zai fi kusanci zuwa ga Allah wayarjuna rahmatahu bai khafuna azaba suna fatan samun rahmar Allah suna tsoron azabar Allah kaga tsoron Allah kenan shine imtithalul awamiri wajtinabun nawayi in Allah yace sisi yace su bari ashe ita ce wasilan da ake so ka rike in Allah yace kai kai in yace ka bari ka bari wannan ita ce wasilan da ake so ka rike so kaga kenan ashe wani ba zai zo ce ya rike wasu a matsayin ababen bauta koma bayan Allah ta hujjan cewa wai su ne za su matsar da shi kusa ga Allah ba wannan ba zai taba zama hujja ba malam yace zaka ji suna cewa ma abaduhum li annahum yarawna annahum yusharikuna Allah fil khalq bas bauta musu ba wai da nufin cewa wai suna ganin kamar su din suna tarayya da Allah wajen halitta wal rizq ko wajen azultawa wal ihya'i wal imata ko wajen rayarwa ko kuma kashewa mana sun gamsu cewa da da halitta da arziki da rayarwa da kashewa duka wannan aikin Allah ne shi kadai sun gamsu ba me yi sai Allah wa hum ya'tarifuna anna hadha lillah sun gamsu sun yadda cewa duka wannan aikin Allah ne shine mai halitta shine mai azultawa shine mai rayarwa shine mai kashewa wa inna ma abaduhum liyuqarribuhum ila Allah zulfa malam yace amma wai suna bauta musu ne saboda su matsar da su kusa ga Allah fa yaquluna sai suka sai kaji suna cewa nahnu ibadun muznibun sai su ce ai mu bayi ne masu zunubai kun yi zunubai masu tarin yawa wa ha'ula'i rijalun salihun su kuma waɗannan mutane ne nagaltattun mutane lahum jahun inda Allah suna da matsayi da fuska da daraja a wajen Allah fa nuridu minhum an yatawassalu lana inda Allah fi qabuli taubatina wa ibadatina aikin da muke so su mana shine su shiga tsakanin mu da Allah wajen su roka mana Allah ya karba mana ibadun mu da kuma tuban mu da muka yi zuwa ga Allah in mun tuba to sai mu fara bi ta wajen su tukunna in mun yi ibada sai mu fara bi ta wajen su tukunna to kaga wannan yana daga cikin hikimar Allah da sassaucin Allah ga bayi shine Allah bai sanya maka wani dogon protocol ko intermediate tsakaninka da shi ba a duk inda kake zaka daga hannunka ce ya rab kai tsaye Allah ya saurare ka ba tare da lura da waye kai ko dan waye kai ko dan waye kai ba a'a kyan jikinka da arzikinka da matsayinka duk bai da tasiri a wajen Allah abinda kawai Allah yake dubawa shine kyan zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya dubi zuwa ga wai suran jikinku da kyan jikinku to ai shi ya halice ka in ma jikin naka mai kyau ne shi yayi ka mai kyau in dukiya ce shi ya baka dukiya duk abin da ka tara na kuɗi na dukiyar gaba daya a gamalin safo wanda yafi kowa kuɗi a duniya Allah ya hada shi cikin gamagarin mutane da yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah hadda shi Allah yace dukan ku matsayata ne mabukata ne a wajen Allah idan ilimi ne Allah shi ya baka ilimi so abinda Allah yake fara dubawa shine zuciyar kyan zuciyarka da kuma ayyukanka kyan zuciya da kuma kyawun ayyuka to duk inda kake in zuciyarka da ayyukanka suka kyautatu a ko ina kake in kace ya ubangiji Allah zai saurare ka kuma ya amsa maka baka bukatun sai ka sa wani a tsakiya Allah ya hutasar da kai yanzu mu da ake zuwa neman aiki da neman karatu da neman kaza da neman kaza da ake bukatun sai ka bi ta protocol ka bi ta waje kaza ba wahala ake bamu ba ga cancantar ka cancanta amma saboda me baka da hanya da zaka bi ka samu wannan matsayi sai ai watsi da kai sai ai watsi da kai to ya kuke tsammani in an ce ibadar mu da tuban mu ma sai an bi wannan hanyar kafin ta samu karbuwa ai akwai matsala ai akwai matsala yadda dan adam yake Allah ya gaya mana cewa kullau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura Allah ya ce ka gaya musu taskokin rahmar ubangiji na ma inda a hannunku take da kun rike kuna tsoron kar ku bayar ya kare saboda dan adam an halice shi yana da kauro yana da ruwa dan matsa maka zai ka shige in ka shige ba za ka tare masa wajensa ba amma yana tunani da tsoron cewa kada ka zo kai ma ka girma ya daine ka kuma ka zo ka fi shi saboda ka sai toshi maka hanya duk yadda zai bari kauce ba duk yadda zai ba zai bari kauce ba shi sa ai zaka ga yanzu saboda irin wannan hanya da za a bi wannan ya wuce wannan ya wuce wannan ya wuce sai ga waɗanda suke kusa da manya-manyan shugabannin mu na ƙasa waɗanda su karan kansu hankalinsu ma ba su gama mallaka ba ne ba su gama mallaka hankalinsu sai ga mutumin da abin da ya shahara da shi a cikin bainal jama'a shine yada ashar da zage-zage da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye sai ga manyan taron ƙasa babban taron ƙasa sai gan shi a cikin taro masu ilimin da za su je su faɗi ga abin da za a ciyar da ƙasa gaba masu ilimin boko da addini su ba su da connection ba su da hanya saboda haka suna ƙasa aka ya ɗauko shashashu wawaye annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mana daga lokacin da shashashun cikinku suka koma su ne a kan karagar mulki to ku jira halakanku wani malami kuma yana cewa la yasluhu an-nasu fawda wala sarata lahum wala sarata idha juhaluhum sadu mutane ba za su taba gyaruwa ba, ba su da ingantaccen shugabanci, ingantaccen shugabanci kuma ba zai taba samuwa ba in jahilai suka zama su ne masu kane kane akan karagar mulki. Allah ya shirya mu. Saboda haka wannan kaga irin aiki ne na jahiliya. Malam sai ya ce hakaza zayyana lahum shayatinul insi wal jinni hadha al-amr, haka nan shedanu cikin mutane da aljanu suka kawata musu wannan aiki. Ina al'amari suka nuna musu cewa ai ana samun matsayi ne a wajen Allah ta hanyar bi da kamun kafa da salihai da waliyai. Malam yace wal azib, amma abun mamaki shine annahum yaqra'una al-qur'an, suna karatun al-qur'ani, wa yamurruna ala hadhihi al-ayat, suna karanta irin waɗannan ayoyi, suna wuce irin waɗannan ayoyi, irin wancan ayar surati Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaquluna haula shufa'auna indallah, da wannan ayar surati Zumar, wallazina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Malam ce suna karanta irin waɗannan ayoyi, suna bi ta kansu, amma wala yantabihuna laha, ba sa la'akari da lura da daukan izina daga ayoyi. Wa ma'a hadha, tare da haka, yastamiruna ala ibadati al-qubur, suna shudewa suna ci gaba da bautan kaburbura. Sun karanta ayoyin amma basu bar bautan kaburbura ba. Wa hiya min fi'l al-jahiliyya, wannan na daga cikin aikin mutanen jahiliyya. Wa hadha, hakan kuma ya faru ne, li'annahum lam ya'rifu ma kanat alayhi al-jahiliyya, saboda basu san abin da jahiliyya suke kai ba. Lam ya'rifu anna hadha min umuri al-jahiliyya, sun kasa sanin cewa wannan ina daga cikin ayyukan jahiliyya. Hadha natijatul jahl bi umuri al-jahiliyya, malam yace wannan sakamakon jahiltan al'adun jahiliyya ne. Ai mun ji a mukaddima, in dai mutum ya jahilci waɗannan al'amuran jahiliyya, to ba mamaki in ya fada a cikin jahiliyya ma ba tare da ya sani ba, ba abun mamaki bane. Sai ce summa qala shaykhu rahimahullah, sai malam Allah ya masa rahama sai ya ce wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab yace wannan ita ce mas'ala mafi girma wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba musu akai. Fa atabil ikhlas, annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da tsantsanta bauta ga Allah. Wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul, ya kuma bada labari ya kuma tabbatar da cewa wannan shine addinin Allah da ya aiko dukkanin manzanninsa da shi. Wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalis, ya kuma tabbatar da cewa Allah baya karban wani aiki sai tsarkakakke tsaftace. Duk aikin da aka hada Allah da wani a cikin sa, to Allah baya karba. Allah ya faɗa hadithin Qudsi yana cewa ana aghna shuraka'i 'an shirk, Allah ya ce ni ne mafi wadatan masu shirka game da shirka. Man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki a cikin wannan aikin, ashraka fihi ma'i ghairi, ya hada ni da wani na a cikin aikin, yayi aikin da niyya biyu, yana so ya samu lada a wajen Allah, yana kuma so ya samu matsayi da yabo da shiga a wajen wasu. Allah sai ya ce tu taraktuhu wa shirkahu, ba wai cewa zai araba biyu ba, Allah ya ce duka ma bana so, na bar mishi kayansa, na bar mai kayan shi, Allah baya so, Allah baya so. In akwai wanda zai cancanci ya hada Allah da wani wajen bauta, to shine wanda ya tabbatar da cewa wannan din yayi tarayya da Allah wajen halittarsa. Akwai? Babu. In ko har ka tabbatar cewa wane bai yi tarayya da Allah wajen halittata ba, to bai kamata ni kuma in masa tarayya da Allah wajen bautan Allah ba. In har na ga musu cewa Allah shine ya halicce ni wahdahu la sharika lahu, to haka ya dace in bauta masa wahdahu la sharika lahu. Da haka malam yace wa akhbara anna man fa'ala mastahsan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa duk wanda ya aikata wannan aikin da mutanen jahiliya suka kawata shi, suka nuna shi a matsayin abu mai kyau,
faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar.
Allah ya haramta masa aljanna, makomar sa ita ce wuta. Allah kuma dama yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar.
Duk wanda yayi ma Allah shirka ya mutu yana shirka, to Allah ya haramta masa aljanna.
Mecece makomar sa wuta?
Allah ya kiyaye.
Wa hadhihi hiya almas'alatu allati tafarraqanna tafarraqa li ajliha an-nas baina muslimin wa kafir.
Malam yace wannan ita ce mas'ala da ta sa mutane suka rabu, aka koma ga musulmi ga kafiri.
Abinda ya raba mutane kenan.
In ba haka ba, ai gamsuwa da cewa Allah shi ya halitta, shi ke azurtawa, shi ke rayarwa, shi ke saukar da ruwan sama, kowa ma ya gamsu da wannan.
Har kafuran Makka duk sun yarda da wannan.
Amma me ya raba a ce wani kafiri ne, wani mushriki ne, wani musulmi ne?
Shine tunda ka gamsu, Allah shi kadai yayi sama da ƙasa,
shi kadai ke ciyarwa a ƙasa,
shi kadai ke juye sama da ƙasa,
shi ke kashewa, shi ke rayarwa, shi kadai.
To bai kamata kuma a ce a sama da ƙasa akwai wani abun bauta ba in ba Allah ba?
Ya kamata in dai ka gamsu duka waɗannan ayyukan Allah shi kadai yayi,
to in dai kana sama ko kana ƙasa,
to kuma karka bauta ma wani in ba Allah ba.
In har zaka bauta ma wani ba Allah ba, to kai kokari ka fita daga ƙasan da Allah ya halitta.
Ina ziji?
Babu.
Indai ka gamsu duk inda zaka zagaya a duniya ko ina ka je ƙasar Allah ce,
to bai kamata kuma ka bauta ma Allah tare da wani ba.
Ai yanzu zaka ga ko mutum ne da matansa ko iyalansa a gida,
zaka ji ya ce in dai gidan nan nawa ne,
to kaza.
Bi ma'ana wai in dai shi ne mai gidan,
to umarninsa ne on top a gidan.
To in dai mai gida yana jin cewa in dai shi ne mai gidan,
to umarnin shi ne on top a gidan.
Kar a haɗa umarninsa da wani,
kar yayi umarni a cewa na ya ci.
To dan me kuma Allahn da yayi sama da ƙasan,
shi kuma zai ce a bauta masa kuma a haɗa shi da wani?
Dan me zai ce a bauta masa a haɗa shi da wani?
Kaga ai ba auna hankali ba,
ba lissafi.
To kaga wannan shi zai tabbatar maka da cewa duk wanda bai gamsu da tauhidul uluhiyya ba har yanzu bai shiga musulunci ba,
ko da ya gamsu da wancan tauhidi na rububiyya.
Wa inda ha waqa'atil adawa, anan ne gaba ta sauka tsakanin musulmi da kafiri,
babu shiri.
Alaka ta duniya tana hadawa,
amma a babi na addini ba shiri,
ba sassauci.
Waliyajidu ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari waliyajidu fikum gilza.
Allah ya ce su samu kaushi, kausasawa tsakaninku da su, kausasawa a nan a babi na addini.
Wajen mu'amala Allah ya nuna mana cewa in ba su taɓa ku ba, ba su cakale ku ba, ba su cutar da ku ba, ba ruwanku da su.
Kun haɗa kasuwanci, sauke masa amana.
Kun haɗa haƙƙin makwabtaka, karka cutar da shi,
karka ce ai kafiri ne.
Wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa.
Yahudawa su ne Allah ya ce suka ce laisa alaina fil ummiyina sabil,
suka ce in dai kai ba Yahude ba ne,
in dai mutum ba Yahude ba ne, to in ka cuce shi ba komai.
A wajen Yahudawa,
in dai mutum ba Yahude ba ne,
to in ka cuce shi ba komai.
In ya baka ajiyar dukiya cinye ba komai,
in ka ga dama kashe shi,
in dai ba Yahude ba ne ba komai.
To musulunci kuma bai gamsu da haka ba.
Duk wanda ka taba ba tare da haƙƙi ba, ko da ba musulmi ba ne, Allah zai bi masa haƙƙinsa ranar tashin alkiyama.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah in ya gama hisabi mabayi, sai ya ce mabayi ku kalli aljannan nan ku gani,
babu wani cikin musulmi da zai shiga aljanna,
wani cikin kafirai na bin sa haƙƙi sai na karɓa masa haƙƙinsa.
Al-adilu kenan,
Allah ce sarkin adalci kenan.
Allah ya sani fa wannan kafiri ne, ba Yahude ne, mushriki ne,
duk ladan da ya tara ba zai shiga aljanna ba.
Amma saboda kada ya ce an zalunce shi, sai an ɗebo wannan ya suce shi a kasuwanci, wannan ya rike masa kuɗinsa, wannan ya zalunce shi, sai an tattaro gaba ɗaya an bashi, an gama tara masa,
ina tauhidi babu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura sai Allah ya sa ni kanda ake da fa banza aka shuta ya kai shuta kaga dai amma duk da haka Allah madaukakin sarki bai bari an zalunce shi ba to wannan ita ce musulunci mallan yace wali ajaliha saboda wannan ne ma shuri al jihad aka shar'anta jihadi in mutun yace ba zai tauhidi ba kuma ba za ku yi ba to sai a yake shi amma yace ba zai yi ba ba ruwan ku da shi duk wanda kaga musulunci yayi fada da shi to ya dauki aiki biyu ne allazina kafaru wa saddu an sabilillah shi ya kafirce ya kuma tare yace ba za a yi ba to dole ne kuma a yake shi amma shi yace ba zai yi ba amma kowa yaje yayi to wannan ba ruwan ku da shi ai ta karantarwa kawai ai ta wa'azi amma yace shi ba zai yi ba sannan kuma ba za ku yi ba wasu ma ba za su yi ba to anan kuma ba a bari shi irin yadda yake ko in ya zada takobi akan kuma ku zada takobi akan shi fa in qataluukum faqatuluhu qala Allah ta'ala Allah yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah Allah ta'ala yace ku yake su har ya zama babu sauran kafirci fitina anan shine kafirci har ya zama babu sauran kafirci wa yakuna ad-dinu lillah ko wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa ta'ala addini gaba daya zama addinin Allah mallan yace a azamu mas'alatin khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mas'alatu shirki mafi girman mas'alar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su akai ya saba musu akai ita ce mas'ala ta shirka al'ada ta shirka li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi wa arsalahu ila an-nas ya turo shi zuwa ga mutane awwalu ma bada'a abu na farko da ya fara shine bid'awati ila Allah azza wa jalla ila tauhidi Allah azza wa jalla shine kira zuwa ga kadaita Allah da bauta shi kadai abu na farko da annabi ya fara kira zuwa gare shi ne annabi da yazo bai fara cewa ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi a'a saboda in tauhidi ya samu rusuki a zuciyar mutum ya samu tabbatuwa a zuciyarsa to nan ne kuma zaka samu damar ce masa yi sallah yayi yi azumi ka yi zakka nan dama ya gamsu cewa Allah shi kadai zai bauta mawa amma lokacin da yake da kokonto akan shin ma Allah ma ɗaya ne kan ko ba ɗaya bane to kaga anan ba za ka taba ce masa ya wato ainihin bauta ma ba za ka taba ce masa yi sallah ko azumi ko zakka kuma yayi ba mallan sai yace wa inkari shirk abu na farko da annabi ya fara yi shine kira zuwa ga tauhidi da kuma inkarin shirka wannan abubuwa guda biyu suke tafiya tare indai zaka kira zuwa ga tauhidi to dole ka yaki shirka duk inda aka ce ga shirka ta bullo dole a yake ta saboda indai akwai burbushin shirka to tauhidin ba zai taba zama ba wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qulu la ilaha illa allah tuflihu annabi yace ku ce la ilaha illa allah za ku rabauta wannan qulu din kuma malamai sun yi bayani kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yayi bayani shi kanshi a cikin littafin shi kashfu shubuhat yayi bayani akan cewa ma'anan qulu anan shine ka fadi da baki ka kudilce da zuciya kuma sanya shi a cikin aiki yace ai shi yasa kafiran makka da annabi yace ku ce la ilaha illallah suka ki fada me yasa saboda sun san ma'anan qulu din da yake nufi anan ba zallan fadi da baki bane sun san yana nufin ku fada da baki ku kudilce a zuciya ku kuma sa a cikin ayyuka so sun san ba za su yi kudilcewa a zuciyar ba ba kuma za su yi sanya a cikin aikin ba da yace ku ce la ilaha illallah sai suka ki fada sai suka ce ma wai aja'alal alihata ilahan wahida sai suka ce wai yanzu wannan mutumin wai abin da yazo da shi wai shine a bar bautan duk wani abin bauta kuma bautan Allah daya sai suka ce wai kai inna hadha la shay'un ujab suka ce wannan akwai abin mamaki wai wannan abin mamaki ne menene abin mamakin shine wai an ce ku zo ku bauta ma Allah daya amma Allah ya halicci sama da ƙasa shi kadai yayi arziki shi kadai yayi saukar da ruwan sama shi kadai ya azulta ya talauta ya rayar ya kashe shi kadai wannan ba abin mamaki bane ina abin mamakin yake shine cewa da akai abauta masa shi kadai wannan wai abin mamaki ne Allah ya kiyaye wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa umiltu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah a wata ruwayin da za ta fi bayyana wannan a fili shine hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kaga shaidawa daga zuciya take farawa kafin a iso zuwa gabe zuwa gabaki sai ce fa in fa idza qaluha in suka fadi la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kubutar da dukiyansu da rayukansu da jininsu daga gare ni bai halattan taba musu dukiyansu ko jininsu ko ransu yace illa bi haqqil islam sai da haƙƙi na musulunci shine taba jini wanda ya kashe a kashe shi wanda yayi ridda a kashe shi wanda yayi aure yayi zina a kashe shi dukiya kuma karbi dukiyar ta hanyar zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga Allah ya ce ka karba daga dukiyansu sadaka ta wajibi wannan sadaka ta wajibi kuma ita ce zakka fakana sallallahu alaihi wa sallama yaghshahum fi mujtami'atihim wa fi manazilihim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana bin su a duk inda za su yi taro duk inda taro yake annabi yana bin su har gidajensu wa fi ayyami al-mawsim fi al-hajj haka nan kwanakin aikin haji tun a wancan lokacin na jahiliya aikin hajjin su na jahiliya bana duk inda annabi ya ga an yi taron jama'a to sai ya je ya ce a zo a bauta ma Allah shi kadai wannan yana daga cikin abin da ake so ga musulmi duk inda ya tsinci kansa to ya zama wakilin musulunci tare da cewa mutane galibi a wajen tarurrukan su ba su san a yi musu maganar musulunci akwai wata NGO a cikin garin nan da wani lokaci suka taba gayyata ta wani taro a ciki sai suka ce kowa ya faɗi wato hangen nesansa me yake kawo dakushewar tattalin arziki ma ƙasa kowa yana jawabi da masu magana mobility of labor wane ne a koma economics ayi waye duk a gama sai na ɗaga hannu sai tashi zance abu na farko da yake fara jawo dakushewar tattalin arziki ma ƙasa shine sabon Allah abu na farko kenan so duk wanda ya tashi zai yi jawabi sai ya gama kure jawabinsa sai ya zauna to inda na fara da cewa sabon Allah ne sai aka ɗaga mu hannu cewa minti biyu aka bani da na gama na zauna na sake ɗaga hannu har aka kusa tashi taron ba a sake ba ni dama na tashi na yi magana ba saboda na yi laifi na ce sabon Allah yana jawo dakushewar tattalin arziki menene dalili shine ga tarin waɗanda suke 'yan mata ne da sunan musulmai a cikinsu ta sanya matsatsen riga da matsatsen wando so an ce sabon Allah bulalan za ta biyo ta kanta saboda ta san ba abin kirki take yi ba saboda aka gafarta malam minti biyu yahudawa ne to kaga wannan shine yadda mutane suke in dai za a hadu ka ce Allah to mutane ba sa so abinda kowa yake so shine kawo masa wani turanci turancin nan kuma ba ta kai mutane zuwa ga ko'ina duk me yake wahalar da ka san mu yanzu ba turanci bane duk turanci da yake wahalar da ka san mu duk in an gama jawabin da za a yi kowa ya gama fitowa social media ya yi ihu masu hayaniya sun yi masu zanga-zanga sun yi sai a zo a karanta wani turanci kuma shi kenan turancin dai da muke mutuwa sai mun koye shi shine da yake ta wahalar da mu Allah ya raba mu da sharrin shi yana da amfani shi ma turancin yana da amfani za ka tsinci kanka a inda da'awar musuluncin ba za ta yi ba sai da turanci saboda haka shi ma koyon shi yana da amfani akwai makaranta ta a wato nursing ɗaya daga cikin school of nursing da muke da shi a cikin jihar Bauchi. Sun taba kira na wani lecture da zan yi. So wanda ya kira ni ya gayyace ni shi ya hostin dina da na isa. Sai ke gaya mun cewa wai abinda ake so shine in za a yi lecture ya zama ana combining ana cakudawa da irin kalmomin turanci. Ana jijjefa musu kalmomin turanci saboda hakan shi zai kama zuciyar su su fahimci cewa ashe shi ma wannan malamin da ya zo mana wa'azi is well civilized. Wai shi ma ashe wayayye ne ya waye. Saboda haka dan wasu kalmomi da zaka yi madadin ka jefa su da Hausa sai ka dan jefa da turanci. Sai su fahimci cewa a ashe kai ma an dan juya zaka dan iya warewa kai turanci. Sai su gane ashe kai ma baba kauye bane. Da haka abinda ka gaya musu su ma sai su dauka. Wai yanzu in nazo na karanta ayan Qur'ani da hadisi bai kai a gane ni baba kauye bane. Sai na yi turanci tukunna. Sai a gane cewa ni din sai a gane cewa ni din baba kauye bane. Yace masa to a cikin su babu wanda suke karatun nan kuma suke karin suke samun kari ko ba su a cikin karatu tukan su. Yace akwai su da yawa. Yace to turanci ne ba su iya ba ko mene. Sun yi turanci amma suna samun kari ko ba su na shi yanzu ma ba su waye ba. Allah ya shirya mu. Da haka mallam yace duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama to yana tsayawa ya kira zuwa ga tauhidi wa yazhabu huna wa hunaka. A tafi nan da can yana kira zuwa ga tauhidi kama zahaba ila ta'if kama ne da ya tafi zuwa kasan ta'ifa ya da uhum ila tauhidi yana kiransu zuwa ga tauhidi wanda mun san abinda mutanen ta'ifa suka yi masa suka jijjefe shi suka fasa masa kai suka kakkarya masa hakuri suka mai jina-jina. Mala'ika Jibril ya zo ya ce masa gani ga mala'ikan da ke kula da duwatsu. Allah ya ce in kana so a saukar da duwatsu a dirkake kasan za a yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a abinda nake fata shine arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallahu wala yushriku bihi shay'a. Abinda nake so shine ko ba su ba tsatsansu a samu waɗanda za su bauta ma Allah ba tare da sun ma hada shi da kowa ba. In aka dirkake su kuma ya an yanke abun kenan. Da kai kuma yana addu'a yana Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah gafarta mu waɗannan mutanen nawa sun mun haka ne saboda ba san waye ne ba ba kuma san waye kai ba. Sallallahu alaihi wasallam wa ifradullahi yad'uhum ila tauhidi wa ifradullahi jalla wa ala bil ibada. Malam yace wato tsarkake Allah kadaita Allah da bauta shi kadai. Hadha awwalu ma bada bihi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abu na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi. Li anna hadha huwa al asas. Saboda wannan shine ginshiki na farko tushe na farko. Wa hakaza yajibu ala du'ati an yahtammu bi hadha al amr. Haka nan ya zama wajibi ga duk masu da'awa masu kira zuwa ga Allah su ba da muhimmanci ma tauhidi su ba tauhidi muhimmanci. Wa an yaj'alu da'wata ila tauhidi hiya ahamma shay'in fi da'watihim. Su sanya kira zuwa ga tauhidi ya zama shine mafi muhimmancin abu a cikin da'awar su shine mafi muhimmanci. Kar a fi damuwa da batun larabci lugha nahwu a fiqhu a kaza. Abu na farko shine tauhidi. Duk yadda lugha da nahwu yayi kyau ka iya sa wasali a yanda ya kamata da fataha da kisra ka iya bambance fa'ilun da maf'ulun bihi. Tawanin in ba bu tauhidi aikin banza kai. In ba tauhidi aikin banza kai. Larabci cikin waɗanda suka fi kowa ƙwarewa a larabci a duniya akwai arna kunan da ba musulmai ba. Cikin waɗanda ake ɗauko ka'idoji na adab na waƙe da wane da larabci akwai waɗanda ba musulmai ba ne. Amma hakan bai shigar da su cikin musulunci ba bai kuma sa Allah ya musu rahama ba. Ashe kenan kaga tauhidi shine abu mai muhimmanci na farko. Shine abu mai muhimmanci a fara karantar da mutum tauhidi ya fara fahimtar tauhidi. Ko bai ji larabci ban yi bauta ma Allah kadai Allah zai kai shi aljanna. Duk yadda ya ji larabci kuma in yayi shirka Allah zai kai shi wuta. Shi yasa Allah ya kai Abu Jahalin da Abu Lahabin duka Allah ya kai su wuta tare da cewa wato tsantsagariyar larabawa ne su. Hashimawa ne su, Qurayshawa ne su. Amma suna wuta. Saboda me? Wannan identity na kalmatu shahada ba su da ita. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi. Sai mu tsaya akan nan insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu. Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. Za mu ji karatun namu ne babu nishadi kamar yadda muka saba. Sai dai
sai dai godiya ma Allah. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.